نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 20 غوتن جماد الأولى هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1439 shine kuma yayi daidai da 6 ga watan 2 shekara ta 2018. Kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Ammar bin Yasir wanda ke cikin unguwar Hausawa a cikin birnin Kano, domin karanta littafin nan na Ihya'us Sunnati wa Ikhmadul Bid'ati wallafar babban malami Shehu Usman dan Podio rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasin mu na 36 a cikin wannan littafi mai albarka. A darasin da ya gabata mun karasa karatu ne akan abin da ya shafi ainihin wato al-fawaid da kuma as-sahau. Muka kuma karanta irin abubuwan da malam ya kawo na bid'o'i da suke faruwa a cikin wannan babi na qada'ul fawaid da kuma sahau. Yace yana daga cikin abinda yake bid'a ne a wannan babi na ainihin wato qada'ul fawaid da kuma as-sahau, shine adamu qada'il fawaid, wato rashin rama sallar da ta kubuce wa mutum saboda dogaro da cewa ai nafilfili suna toshe wa mutum gibin da ya samu a sallolin farilla. Dan haka sai wasu suke ganin idan mutum sallah ta kubuce masa koda yana da uzuri irin na shari'a, ba sai ya rama ba inda yana nafilfili, saboda nafilfilin nan za su cike masa wancan gibi da ya samu na sallar farilla. Wannan bid'a ne, rashin rama sallolin da suka kubuce wa mutum bisa uzuri irin na shari'a, kaman bacci, kaman mantuwa, kaman shugul. Yana daga cikin abin da malai ya karantar da mu na bid'a as-salatu allati yusallunaha fi akhir jumu'ati min ramadan, wato sallan nafila da ake yi a juma'a ta karshe cikin watan ramadan. Masu yin wannan suna riyawa a ransu cewa duk wanda ya sallaci wannan salla to ta wadatar da shi duk sallar da ta kubuce masa ta azhar, la'asar, magariba ko isha ko asuba, ba sai ya rama ba, matukar yayi waccan nafila da ake yi a juma'ar karshe ta ramadan. Wannan nafila ita ma bid'a ce. Na daga cikin abin da malam ya karantar da mu na bid'a shine rashin gyara sallar da ta samu matsala, wato ya zama mutum da sallarsa ta samu rabkanuwa ta shiga cikinta, a madadin yayi kokarin lalubo bakin zaren ya gyara, ya dinke barakar da aka samu a sallah kawai sai ya sallame wannan sallah ya sake sabuwa, tunaninsa cewa tunda waccan ta samu matsala bari ya sako sabuwa wadda ba ta da matsala. To rashin dinke wannan matsala ko matsala shi ma bid'a ne, domin annabi sallallahu alaihi wasallam sallarsa ta samu irin wannan ainihin tasgaro din, an samu inda yayi ba'adi, an samu inda yayi kabli. Da haka akwai hikima kenan in kai ma kabli ta kama kaka yi, in ba'adi ta kama haka yi, domin hakan shine ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam. To akan wannan ne malam ya tsawaita bayani, kuma shine kusan abin da ya faɗa na ƙarshe a ƙarƙashin wannan babi. Sai kuma muka shiga babi na 15, a cikin wannan babi shi kuma mun shiga magana ne akan salatul musafir wato sallar matafi wal jumu'a da kuma sallar jumu'a to mallam yake cewa a wannan babi na sallar matafi da sallar jumu'a abinda ake bukata ga kowanne ɗaya daga cikin mu mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam al'ummar musulmi shine mu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya tabbata da isnadi ingantacce ya aikata a halin tafiya da kuma abin da ya tabbata a hadisai ingantattu yayi a sallar juma'a yana daga cikin abin da ya tabbata a sallar tafiya kamar yanda yazo cikin bukhari hadisi ya tabbata a babun maja a fit taqsir babun da yazo na kasaru kenan na daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yin kasaru a halin tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam baya cika sallah matukar yana cikin tafiya matukar yana amsa sunan matafiye to zai ta yin kasaru har ya je ya dawo Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace sun yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga garin Madina har suka je Makka suka dauki kwanaki a can amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba karawa ba akan raka'a biyu har sai da ya dawo garin Madina wannan sai ya nuna mana ashe matukar mutun sunansa matafiye to koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya dinga kasaro har ya je inda zai dawo sannan ya kawo mana hadithin Aisha Allah ya kara mata yadda inda take cewa farkon sallah dai an farlanta ta raka'a biyu a halin tafiya da halin zaman gida to sai aka barta tana nan a matsayin ta farilla wato a halin tafiya raka'a biyu halin zaman gida kuma aka cika kamar yanda muke yi yanzu yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka na matafiyi kai kasaru yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka na matafi ka hada salloli ko dai kai jam'u taqdim ko kai jam'u ta'khir jam'u taqdim ka jawo la'asar ka hade su da azhar jam'an wa qasaran kai kasaru raka'a biyu na azhar sannan sai kuma ka miƙe ka sake yin raka'a biyu ta la'asar duk a lokacin azhar yayi wannan wani rangwame ne da rahusa daga addini na musulunci daga wannan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai sauki shine ka hada sallolin ka saboda allura da halin da kake ciki na uzurin tafiya da haka kana iya ka hade azhar dinka da la'asar dinka duk a lokacin ɗaya daga cikin su in ka hade a lokacin azhar duka to wannan shi ake kira jam'u taqdim ma'ana ka gabatar da la'asar a lokacin azhar yayi ya wadatar in kai haka sai kai raka'a biyu azhar raka'a biyu la'asar jam'an wa qasran ko kuma jam'u ta'khir jam'u ta'khir shine sai ka tura azhar ta hadu da lokacin la'asar idan akai lokacin la'asar yayi sai ka tsaya sai ka sallace sallolin duka guda biyu a lokacin la'asar ma'ana azhar ka bari lokacin ta ya wuce sai da la'asar tayi sai ka tsaya sai ka hada ainihin wato sallar azhar an riga an wuce ta ka hada ta da la'asar yanzu ka sallace ta wannan shi ake kira jam'u ta'khir Allah gafarta mallam duk wanda kai ba rigima a ciki a matsayin ku ya danganta da wanne zai fi muku sauki a matsayin ku na matafiya kila ku zabo wani lokaci yanayin da ake ciki zai iya ba ku dama ku yi jam'u taqdim kila kuma kuna ganin tsayawa da kuma hadarin da kuke fuskanta akan hanya kuna ganin akwai wani guri yana da hadari duhu ko kuma yammaci ya muku a gurin saboda akwai miyagun mutane da kuna iya jin kuna ganin gara ku sallolin ku a guri kaza kafin nan kun wuce gurin da yake da hadari a gashi kenan da an ba ku wannan option din sai ku bari azhar din ta wuce illa asar tayi sai ku tsaya inda kuke ganin akwai aminci a gurin sai ku hada azhar da la'asar din ku jam'an wa qasran in an yi haka shi ma ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin bukhari game da babin wato a cikin babin jam'in sallah hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hada tsakanin sallolin nan guda biyu kar ka dauka wani abu ne daga kan kafarau akwai wanda zaka ganshi yana yin kasarun amma baya yin jam'i sai a tsaya anan kawai sai ayi sallar azhar raka'a biyu sai kuma a hawo mota sai a cigaba da tafiya sai lokacin la'asar yayi sai a kuma tsayawa kuma sai a in kun yi haka ko kararraba fa ni'ima amma dai ku yi riko da sassauci shine yafi ku hada azhar da la'asar din lokacin azhar azhar da la'asar lokacin la'asar ko magariba da isha a lokacin magariba ko magariba da isha a lokacin isha duk wanda aka dauka yayi yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rashin yin nafil fili da ake kira sunanin rawatib dubura salawati wa qablaha. Annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin Bukhari hadisin Abdullah dan Umar yace nayi tafiya da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ban ganshi yana yin nafila ba a halin tafiya. Da wannan ne malamai suka ce ba kowace nafila aka hana ba, nafil filin da aka hana ko kuma wanda Annabi baya yi sallallahu alaihi wa sallam halin tafiya sunanin rawatib sune nafil filin da ke tattare da sallolin farilla, wa'anda ko dai ake yi kafin sallar farilla ko bayan sallar farilla su ake kira sunanin rawatib. To wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam da zarar ya fara tafiya ya ajiye su sai ya je ya dawo. Amma zaka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'atainil fajr, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wutri duk a halin tafiya, yana yin qiyamul layl hatta hajjud duk ana iya qiyamul layl a halin tafiya. Amma sunanin rawatib tunda salloli ne dama da sun nuna cewa akwai alamun kana zaune a gida akwai yalwan lokaci, amma kai a matsayinka na matafiyi har Abdullahi dan Umar yake cewa in zai yi sunanin rawatib to da ya cika sallah mana, in dai zai zo kafin ya salla azhar sai ya raka'a biyu kafin azhar, bayan yayi kuma ya sake raka'a biyu bayan azhar, to me hikimar kuma kasar ku? Yace da yayi wannan gare ya cika sallah. Ina fata an gane. In har zai zo sallah raka'a biyu kafin azhar, raka'a biyu bayan azhar na nafila kuma a halin tafiya ma zai yi su, to ai ba kasaru zai ba, sai ya cika sallar sa raka'a huda azhar. Amma tunda aka yi maka sassauci a halin tafiya aka ce kai kasaru, to kaga babu magana sunanin rawatib. Wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, wannan shine matashiyar karatun mu na yau. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fi safar at-tanaffulu fi ghairi duburi salawati wa qablaha, yana daga koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya at-tanaffulu yin nafil fili fi ghairi duburi salawati amma ba a bayan sallolin farilla ba, wa qablaha ko gabanin sallolin farilla, ya zamanto kawo munafil fili ne ba sunanin rawatib ba. Wa fi sahih al-bukhari, hadisi ya tabbata cikin Bukhari, raka'an nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama raka'atai al-fajri fi safar, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi raka'a biyu raka'atain al-fajr fi safar kuma a halin tafiya. Kaga kenan wannan ya nuna kenan ba kowace nafila aka hana matafiyi yayi ba, zai iya in yana tafiya al-fajr yake to yayi raka'atain al-fajr sannan yayi sallar asuba, wannan babu komai. An bayyana nabi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka, kamar yanda hadisin yazo cikin abwabut takasir fi salati, babu man tadawwa fi ghairi duburi salawati wa qablaha, sai kawo wannan hadisin da muka karanta. Wa fihi aidan an ummi hani zakarat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma fati makkata ightasala fi baitiha wa salla thamani rak'atin فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. أنكر بوانا حديثي لغا أم هاني الله يكارا متعدى يرؤور سيدنا علي بن أبي طالب أم هاني أم بإمتا تويتش تكيشوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة راند أكي فتح مكة اغتسل في بيتها yayi wanka a gidanta, wa salla thamani raka'atin yayi salla raka'a daidai har raka'a takwas. Ummu Hani ita ce ina kallon sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam, fama ra'aituhu ban taba ganin sa ba salla yayi salla salatan akhaffa minha, salla wadda take mafi sauki mafi sassauci wadda bata yi tsawo ba minha sama da wannan sallah, ghaira annahu yutimmu ruku'a was-sujuda, sai dai fa yana cika ruku'u yana cika sujada. To ku fahimci wannan hadithin na Ummu Hani, kaga ta nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a takwas a fatuhu Makka, kuma fatuhu Makka nan kaga a Makka aka yi shi, kaga it means Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro garin ina Madina ya taho garin Makka domin fatuhu Makka, dan haka sunansa matafi, amma yana yin kasar kuma amma ta tare da kuma yayi sallah raka'a takwas, wanda wasu malaman suka ce wala haji raka'a takwas. Ina fata an gane. To kaga ashe ba kowace nafila aka hana matafiyi yayi ba, wadda kawai aka ce an dauke ba sai yayi ba sunanin rawatib raka'a biyu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar raka'a biyu bayan magriba raka'a biyu bayan isha wa'annan sunanin rawatib sune wa'anda aka ce kar yayi amma sauran nafilfilin da ba waɗannan ba dan mutun yayi babu laifi tun daga ummu hane ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla raka'a takwas ainihin wato a gidanta kuma lokacin yana matafiyi tunda ya baro garin Madina ya zo garin Makka a matsayinsa na matafiyi lokacin fito Makka ya kuma yi sallah raka'a takwas a gidanta kuma sallah ce wadda ba a yi tsawaita ta ba amma an yi ta cikakkiya wannan hadithin shi ma hadisi wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin babu at-taqsirus salah babu man tadawwa fi safar sai kawo wannan hadithin na ummu hane Allah ya kara mata yadda wa fihi aidan an ibn umar radiyallahu anhuma kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yusabbihu ala ar-rahila qibala ayyi wajhin tawajjaha wa yutiru alaiha ghayra annahu la yusalli alaiha al-maktuba abdullah dan umar Allah ya kara mata yadda yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin sallan nafila alar rahilati akan dabbasa akan abar hawarsa qibala ayyi wajhin tawajjaha duk inda ta fuskanta gabas tayi yamma tayi kudu ko arewa zai ci gaba da yin sallarsa haka wayutiru alaiha har ma yana yin sallar wutiri akan ta ghayra annahu la yusalli alaiha al-maktuba sai dai ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar farilla akan abar hawarsa ba to kaga wannan mun fa'idanci da abubuwa kamar haka wannan hadisin yana nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin nafilfili a halin tafiya kawai nafilar da aka ce baya yi ita ce sunanin rawatib amma din nafilfili waɗanda ba sunanin rawatib ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi abu na biyu ya nuna idan mutum zai yi sallar nafila a halin tafiya ba lalle sai ya fuskanci al-qibla ba yanzu mutum ya hau kan titin biyu ke za shi gwarzo kuma ba shi bane direban yana zaune akan kujera ta kusa da direba ko yana baya yana da alwalarsa zai iya yi ta nafilfilin sa ana tafiya kaga hanyar gwarzo yamma ne ko gabas yamma ne zai ta sallarsa kawai a haka kaga ba gabas yake kallo ba an yi masa afuwa anan rukunin kallon alƙibla ga wanda yake a halin tafiya kaga wato rukusa da aka yi wa matafiyi tana da yawa sassaucin da aka yi wa matafiyi da yawa daga ciki kaga an rage musu sallah daga ciki an yadda ya hada sallolin da suna da lokuta daban-daban daga ciki an yadda ya yi nafilfili kuma koda abun hawansa ba alƙibla yake kallo ba za shi gwarzo ya doshi yamma da Kano amma yana nafila anan kallon alƙibla an ɗauke masa shi za shi ɗan bata ina ne hanyar ɗan bata na'am yayi arewa ko to yayi arewa zai tafi ɗan bata ko zai tafi ainihin bici ko zai yi ainihin wato katsina ko zai tafi wajejen nan haka to shi ma kaga ba alƙibla yake kallo ba in dai ba shi bane direba kaga zai iya tuka zai iya yin nafila kai yana kallon haka shi direba yana ta tuki shi kuma yana ta nafulfulinsa haka haka misali mutum zai yi ainihin wato abin nan zai tafi Zaria ko zai tafi Churoma ko ainihin wato a Bebeji irin hanyoyin nan nan haka kaga shi ma ba alƙibla yake kallo ba to in yana son yayi nafila sai ya shiga cikin motar ta haya ce a'a ta gida ce amma daukansa akai ba shi bane direba to zai iya shiga da alwalarsa ana tafiya yana nafulfulinsa a zaune zai yi nafilarsa yana ima'i ma'ana sai dai Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar Allahu akbar haka yana zaune akan abin nan in ma a gaba yake ya sa seat belt shi direba yana ta tukinsa shi kuma ya kabbarta sallah yana ta nafulfulinsa in zai ruku'u sai ya ce Allahu akbar kansa ne zai sunkuya sami Allahu liman hamida to sujada ta sai sai sun kuya sosai sai ce Allahu akbar wannan yana nuna ya tafi sujada kenan ba wai sun sujada zai yi akan akan bonnet na mota ko kuma a wannan ba an fahimta ko haka zai dinga yin kawai kan ne zai dinga yin ruku'u ya dinga sujada ima'i zai abba yamta abin da yasa nake cewa kaga ya zama ba shi bane direba kaga abun hawa na wancan lokacin ba irin na yanzu bane wancan lokacin doki ne linzamin yana hannunka an fahimta a wancan lokacin raƙumi ne da sauran ire-iren waɗannan abubuwan hawa amma yanzu kaga mota kana tuka mota a ce kana sallah ai kaga akwai hadari ko yawa inda ba suran wata mota ba kuma shiga da alwalaka kaga kar a samu matsala to shi yasa nace in ba kai bane direba to zaka iya ainihin wato ka dinga dafifili in kuma mutum direba ne to sai ya hakura saboda ya bada attention ɗinsa kan titi dan kar ya fada cikin wani hadari to kaga ashe mun fahimci anan ainihin wato an yi wa matafiye sassauci da afuwa na ba sai ya kalli alƙibla ba in zai yi sallar nafila amma fa in farilla ce to sai mutum a samu abun a samu gurin tsayawa a tsaya ya yi sallah Allahumma sai dai akwai larura lokacin sallah zai fita kana so ma ka hada azhar da la'asar din azhar ta fita ba a tsaya ba la'asar ma lokacin ta yana nema ya fita ba a tsaya ba saboda direban ba musulmi bane ko saboda akan hanya akwai hadarin da ana ganin ba za a iya tsayawa ba to tun a za a shiga mota sai a yi wa mutane bayani in sun shiga mota to fa ya danganta in ya hali yayi a yi sallah to za a tsaya in hali bai ba to kowa inda yake a zaune akan abun hawansa a nan za a yi sallah azhar da la'asar to shikenan yanayi ne haka da haka sai a yi sallar haka ta farilla akan abun hawa amma in akwai natsuwar da za a iya sauka to ba a yin sallar farilla akan abun hawa shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar nafila ainihin wato duk inda akan abun hawansa duk inda abun hawan ya fuskanta sai dai baya yin sallar farilla akan ta wannan hadithin Imam al-Bukhari a cikin abwabi takasir as-salah babu yanzilu lil maktuba Imam al-Bukhari babun da yake nan babun da yazo nan matafiyi zai sauka daga kan abin hawansa in zai sallar farilla sai kawo wannan hadithin Imam Muslim ya fitar da hadithin cikin kitabu salatul musafirin wa qasriha babu jawazi salatin nafilati ala dabbati fi safar yace babun da yake nuna ya halatta yin sallar nafila akan abin hawa a halin tafiya haisu tawajjahat duk inda abun hawan ya fuskanta sai kawo wannan hadithin na Abdullahi dan Umar وفيه ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم لا يسبح بعد العشاء يعني في السفر حتى يقوم من جوف الليل لله دان عمر الله يقاره مسا يدا يجي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسانشي بايا ين نافله تا سنن الرواتب بايا صلى العشاء يعني yana nufin fi safar a halin tafiya hatta ya koma min jawfin layl amma yana tashi cikin dare ya qiyamul layl an bayyanta kaga kenan an samu wani guri an yada zango an ce anan za a kwana a matsayin sa na matafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tashi ya qiyamul layl a wannan gurin amma sunnatul rawatib baya yi wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari a cikin sahihin littafin sa kitabul jumu'ah babun yusalli al-maghriba thalathan fi safar sai ka wannan hadisin na Abdullahi yace ra'aytu annabi sallallahu alaihi wasallam idha a'jalahu as-sayr يؤخر المغرب يعتم فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقوم العشاء حتى يقوم العشاء حتى يقيم العشاء ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل كاجي شيني حديثين والنبي صلى الله عليه وسلم يا كسانتين ينا غغاوا ينا حالين تفيا ينا غغاوا ا حالين تفيا يكن جينكر صلاه العشاء har ya dan jinkirta ta zuwa lokacin sallar isha sallar magriba kai har zuwa lokacin sallar isha sai ya sallaci rak'a uku ta magriba sannan baya wani daukan lokaci sai ya miƙe yayin sallar isha sannan kuma baya yin nafilar da ake kira sunanin rawatib bayan sallar isha amma yana tashi cikin dare yayin sallah wa fi sahih al-bukhari fi bab al-jum'ah an abi hurairah radiyallahu an annahu sami'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد امام البخاري يروى حديث yanzu an ga magana sallar matafi yanzu dan fojo ya fara kawo hadisan kuma sallar juma'a yace a cikin babin juma'a امام البخاري يروى حديث daga sahabi abi huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nahanul akhiruna sabiquna yawm alqiyama mu al'ummar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi da al'ummarsa al-akhiruna sune na karshe wadanda aka aiko shi daga karshe ko aka suka zama sune karshen halitta as-sabiquna amma wadanda za su riga shiga aljanna yawm alqiyamati ranar qiyama an bayyana duk kaga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam mu ce al'umma ta karshe daga mu ba wata al'umma da za a kuma aikowa ba wani annabi da za a saki aikowa duk sai da aka aiko annabawa kaf suka kare sai da al'ummomin duk da Allah ta'ala zai tayar da su a wannan duniya duk sai da suka gama zamanin su suka shude sannan aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam kaga mu ne na karshe to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan kasantuwar mu daga karshe din ba kar ya dame mu wannan zuwan mu daga karshe din baya nuna cewa a lahiran ma a karshe za mu zo an bayyana shi yasa annabi Allah ta'ala da kansa yace kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah haka ku ne mafi alkhairin al'umma da haka al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mafi alkhairin al'umma amma al'ummar annabi kala biyu ne akwai ummatul da'wa akwai ummatul ijaba to anan kuntum khayra ummatin wannan khairiyyan yana takaituwa ne akan ummatul ijaba ummatul da'wa su ne wa'anda annabi ya kira su su ansa ba shi yasa aka ce al'ummarsa kala biyu ne duk kuma ana kiran su al'ummarsa amma akwai al'ummatul da'wa ummatul ijaba ummatul da'wa kowa yana ciki da musulmi da wanda ba musulmi ba duk an shiga ummatul da'wa domin an aiko shi kira mu kuma yazo ya kira mu sai dai a cikin mu da aka kira mu din akwai kuma ummatul ijaba ma'ana akwai al'ummar da suka amsa kiran akwai kuma wanda suka ki amsa kiran to wayanda suka amsa kira su ake kira ummatul ijaba sune wanda suka amsa kira ko to wannan sune khaira ummatin da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu ne na karshen zuwa amma kuma mu ne na farko ranar tashin alkiyama mu ne na farkon shiga aljanna ranar tashin alkiyama an aiko annabawa da littafai kaga hatta littafin da aka aiko mana shine yafi sauran littafan duk da aka aiko annabin da aka aiko mana shine annabin da yafi kowanne annabi da aka aiko al'ummar da aka aiko shi ita ce al'ummar da tafi kowace al'umma da ta gabata to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin yake cewa nahnu al-akhiruna mu ne na karshe da ni da al'ummata mu ne muka zuwa karshe as-sabiquna amma mu ne kuma za mu riga shiga aljanna yawmal qiyamati rana al-qiyama bayda annahum kalmar bayda ma'ana taghayra bayda annahum ay ghayra annahum utul kitaba min qablina sai dai kawai su al'ummomin da suka gabata an ba su littafan su ne gabanin mu an aiko annabawa al'ummomin an aiko musu da littafai gabanin mu a aiko mana da namu thumma hadha yawmuhum alladhi faradallahu alaihim sannan wannan ranar ta juma'a ita ce ranar da Allah ya farlanta musu su yi amfani da tunani su gano ta su kokarin ayyana wace rana ce wannan Allah ta'ala ya dora musu wannan aikin suka yi ta kokarin ganowa fahtalafu fihi sai suka yi sabani a cikin wannan ranar wajen ganowa Allah sai ya datar da mu muka dace da ranar juma'a rana ce fa mai girma ranar juma'a abubuwa ne da yawa zasu suka faru kuma zasu ci gaba da faruwa ranar juma'a manzon Allah hadisi ingantacce ya ce ranar juma'a aka halicci annabi adam ranar juma'a aka shigar da shi aljanna ranar juma'a aka fito da shi daga gidan aljanna ranar juma'a aka karbi tubansa sakamakon cin itaciyar bishiya ranar juma'a za a yi tashin alkiyama da aka rana ce wadda ta tattara abubuwa masu yawa a cikinta to ranar sai da aka su ahlul kitab yahudu da nasara aka ce an farlanta su amfani da tunani da kwakwalwa su ga cikin ranakun sati wace rana ce wadda take mafi falala sai suka yi sabani yahudawa da suka tare sai suka cafke ranar asabar suka ce ranar ce Allah ya gama halittar sammai da ƙasa ranar ce ranar da Allah ta'ala ya gama halittar sammai da ƙasa
dan haka mu kuma zamu ranar ya kamata mu shagaltu wajen ibada da bautatawa Allah sai suka dauki ranar asabar ashe maracin suka dauka su kuma kiristoci sai suka ce a ranar lahadi ce saboda ranar lahadi Allah ya fara halitta an bayyanta ranar lahadi Allah ya fara halitta dan haka ya kamata mu yi wa Allah godiya akan wannan rana mu bautata masa a cikin ta sai suka kama ranar lahadi shine suke zuwa coci suna ta wannan tsallan suna rawa da iyo kaga da basu canki ranar ba ma sai kuma suka canki wani addini na kida da rawa da cashewa da abin nan da rufe ido da sauransu an bayyanta su kuma Yahudawa sai suka ci kamaran asabar da Allah ya ce mu ke muna zuwa yi muka damki juma'a kenan an bayyanta to shine nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta faktalafu fihi suka yi sabani fa hadana Allahu lahu sai Allah ya shiryar da mu ya nuna mana mukama juma'a sai muka rike ta kace a cikin ranakun ranar da Allah ya fa ya halici dan adam ran juma'a ne kuma Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun da mutane da aljanu duk bai halice mu ba sai dan mu bautata masa to ranar da aka halice mu kuma aka ce ba dan an halice mu ba dan komai ba sai dan mu bautata Allah ranar juma'a ne da aka ranar ya kamata mu raya da ibada sai muka kama ranar juma'a shine Allah madaukakin sarki ya datar da mu yi shirye da mu sai muka kama ranar juma'a fan nasu fihi tabaul al yahud gadan wan nasara ba'da gadin dan haka mutane fihi game da ranar juma'a tabaul sai suka zama mabiya al yahudu gadan Yahuda su sai suka kama gobe asabar kenan wan nasara ba'da gadin su kuma kristoci sai suka kama jibi kaga ne yaushe kenan lahadi to kaga an fara baka wannan hadisin dan ka san ita kanta ranar juma'a wato rana ce wanda take mai girma a tarihin musulunci rana ce mai girma kuma ga musulmi rana ce mai matukar muhimmanci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta kunshi abubuwa da yawa ranar juma'a in kaje ka duba wato abinda malamai suka faɗa akan ta kunshi abubuwa da yawa hatta mutuwa ranar juma'a akwai alheri a ciki akwai abubuwa da yawa ranar juma'a to kaji ashe ma wato canki akai Allah ya taimake mu al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka canke ta an ce a canka su Yahudawa suka canki asabar kiristoci suka canki lahadi to mu kuma sai Allah ya mana tawfiki ya datar da mu sai muka kama ranar juma'a an bayyana wannan hadisin Imam al-Bukhari cikin sahihin littafin sa kitabul juma'a babu fardil juma'a sai kawo wannan hadisin na Abi Huraira sannan Imam Muslim cikin kitabul juma'a babu hidayati hadhihi al-ummati liyawmil juma'a shi kuma sai ya mata babi a babun sai yace babun shiriyar da Allah yayi wa wannan al'umma da ranar juma'a shi ma sai kawo ainihin wato hadisin Abi Huraira wa fi sahihi al-Bukhari fi babi waqtil juma'a عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لنا الجمعة حين تميل الشمس سنن يازو أتشكين صحيح البخاري أباب اللوكة صلى الجمعة عن أنس بن مالك لقى أنس بن مالك رضي الله عنه الله يكارى مسيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لنا الجمعة يتي منزان الله صلى الله عليه وسلم ياكسن شيئنا يمنى صلى الجمعة حين تميل الشمس لوكacin da rana ta karkata lokacin da dai kake sallah lokacin da ake sallar azhar karfe 1 saura ko karfe 1 da wani abu haka dai ma'ana lokacin da rana ta karkata daga tsakiyar sama to annabi sallallahu alaihi wasallam inji Anas yayi musu sallar juma'a daidai wannan lokaci to kaga game da lokacin sallar juma'a kaga lokacin da yafi dacewa yafi kyau ai sallar juma'a shine ainihin wato lokacin da rana ta karkata daga tsakiyar sama wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda yake a Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin Kitabul Juma'a babu waqtil Juma'a ruwayar Anas dan Malik wa min tariqi sunnati sallallahu alaihi wasallam fi yawmil Juma'ati al-ghusl wujuban yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ranar Juma'a yin wanka wajibi ne ba wankan tafiya kasuwa ko tafiya aiki ba wankan Juma'a wajibi ne وفي صحيح البخاري حديث يثبت سكن بخاري عن ابي سعيد الخدري لقى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الله يقرا مسيده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زعم الله صلى الله عليه وسلم يتي غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم وان كان جمعه واجبي ني اكن دكان بالغي duk wanda yake baligi ne to ya zama wajibi yayin wankan juma'a. Malamai sun karu juna sani game da wajibcin wanka ranar juma'a. Wasu suka ce ana nufin wujub, wato wajibci ne na sunna mai karfi, sunnatul muakkada, ma'ana sunna ce mai karfi yin wanka ranar juma'a. Wasu kuma suka ce a'a, ba sunna bace mai karfi, wajibi ne. Wanda bai wanka ba ranar juma'a ya bar wajibi. Waɗanda suka ce ba wajibi bane, suka ce saboda akwai ainihin wato a abin nan, akwai hadisan da suke magana akan sunna ce mai ƙarfi ba lalle ya zama wajibi ba. Kaman akwai hadisin suna cikin bulugul maram, duk Ibn Hajar ya kawo su. Daga ciki akwai hadisin sayyidina Umar radiyallahu anhu, wata rana yana khutba ranar juma'a sai ga sayyidina Uthman ya shigo a makare, aka ce sayyidina Umar ya katse hudu ba, yace sai yanzu ka zo masallaci? Sai ce ya khalifa, ayi hakuri, wallahi wani uzuri ne yanzu ma, ko wanka ban samu damar yi ba, alwala kawai ne. Sai ce alwala ma kawai kai? Sai aka ci gaba da huduba. To kaga sayyidina Uthman shi ma bai fahimci wankan juma'a wajibi bane, domin da wajibi ne ko zai makara sai yayi, yayi alwala ya taho masallaci. Sayyidina Umar bai fahimci cewa wankan juma'a wajibi bane, domin da wajibi ne, zai ce a alwala kawai kai, bayan annabi ya ce wankan juma'a wajibi ne, to wajibi ne ka koma, ka koma ka je kai wankan juma'a sannan ka dawo. Ina fatan gane da sauran dalilai da wasu malamai suka kawo. Wasu kuma suka ce a su fa suna nan akan zahirin wannan hadisin, gusulul yawmil jumu'ati wajibun, annabi yace ala kulli muhtalim, ba sa buƙatar ayi wani tawili, wankan juma'a wajibi ne ala kulli muhtalim, akan dukkan wanda yake ya balaga, duk wanda yake baligi ne to wajibi ne wankan juma'a. Wasu a haka suka tsaya, haka suka fahimta, haka suke ba mutane fatawa. Wasu malaman kuma suna da ra'ayin cewa sunna ne mai karfi, kamar yadda shi kansa dan fodiyo wannan shine ra'ayinsa. In ka duba ƙasa yayi bayani a ƙarƙashin wannan, yake ta qultu, sai na ce wa hadhal wujub wallahu a'lam yuradu bihi wujubus sunan, yace wannan wajibcin da wannan akai magana a wannan hadisin, amma fa Allah shine mafi sani. Yuradu bihi wujubus sunan, ana nufin wajibci na sunna, sunna ce mai karfi, ba wai wajibi, ba wai wato wajibci na wajibi din ba, wajibi ne na sunna mai karfi, ko kuma sunna ta wajibi, ko kuma sunnatul muakkada, sunna ce mai karfi. An bayyana wannan shine kusan abin da malamai suka faɗa akan wannan hadisin. Wasu sun tafi akan wancan ra'ayin cewa wajibi ne, dan haka in zaka yi wanka ranar juma'a, in zaka yi wanka, in zaka zo juma'a wajibi ne kai wanka. To kaga kenan, wanda ya san daga nan masallaci zai wuce, to sai ya wankansa kafin ya tafi, kuma wankan na juma'a. Ko kuma mutum ya dawo, in ya gama uzurinsa ya dawo ya wankan juma'a sannan ya tafi masallaci, a bisa ra'ayin waɗanda suka ce wajibi ne wankan juma'a, bisa ra'ayin waɗanda suka ce sunna ce mai ƙarfi, ba a so in ba wani dalili ba ka ƙi yin wanka ka tafi juma'a haka, lalle sai da wani uzuri mai ƙarfi, amma ana ƙarfafa maka lalle ka tabbatar da kayi wanka kafin ka je juma'a. To su kuma suna ganin in wasu dalilai suka sa, ko ba daga gida kake ba, lokaci ya kure, ko ka fita wajen kwadagon ka lokacin sallah yayi baka samu dawowa gida ba, kar ka rasa sallah kai alwala ka je kai sallah haka, suna ganin ka bar sunna mai karfi, ba wajibi ka bari ba. Ina fata an fahimta. Wa min dariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam al-khutbatu fi salati al-jum'ati wujuban, yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yin huduba a cikin sallar juma'a wajibi ne. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الان. عبد الله بن عمر الله يكرى مسا يدايتي ما انزل الله صلى الله عليه وسلم يا كسانشينا يوم خطبة اتسي سنن يزونا سنن يقوم ميكيوا كمان دي يندل امامكم سكي يزو kamar yanda kaga ana yi yanzu duk wanda yazo je jumu'a zai ga din masallatai haka ake liman zai hudu ba ta farko idan yayi hudu ba ta farko zai dan samu guri ya zauna yan wasu sakanni haka sai kuma ya mike sai ya kawo hudu ba ta biyu yanda kaga limamai suna yi haka sunna tace ai amma yanda karar limamin da yayi tazarce sai an samu fasil ma'ana an samu wani dan abu da ya raba tsakanin hudu ba ta farko da hudu ba ta biyu da haka yanda kaga limamai suna yi haka ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin hudu ba kuma a tsaye yake yin hudu ba zai hudu ba sa ta farko a tsaye in yayi ya samu guri ya zauna in ya zauna kuma zai sake mikewa ya kawo hudu ba sa ta biyu da haka kamar yanda wasu masallatan in aka mike ta farko sai a yi hudu ba da larabci in aka zauna aka mike kuma sai a fassara ta da Hausa kaita ummul fa'ida ko dan ya zamanto wayanda ake wa hudu ba su fahimta tunda galibi yanzu ba kowa ne yake jin larabci ba in zaka zo ka kare hudu ba ka da larabci ba tare da ka dan yi wani bayani akan hudubar ba to da dama cikin wadanda suka zo suka saurare ka a sallar juma'an nan to gaskiya ba abinda suka dauka na sako dan ba abinda suka ji na larabcin da kai an bayyanta to shi yasa an yi ta yi wa mutane hannunka mai sanda su koma su dinga koyan larabcin nan kamar yadda aka dage ana ta koyan turanci to amma dai har yanzu za ka ga ba a koma ka'in da na'in wajen koyan larabcin ba kuma ba mutane ba sa jin damuwa don ba su iya larabci ba inda mutane suka fi nuna damuwarsu da jin haushinsu shi ne zama ba su iya turanci ba a nan suka fi auki kuma a nan suke ganin kamar akwai wani nau'i na tawaya da suka samu a rayuwarsu wasu ma har suna zargin iyayensu wakila ba su zasu a makarantar boko sun iya turanci ba tare da cewa yaren larabcin shi yafi mahimmanci a koya duk da cewa yaren rika ne duka amma shi yafi mahimmanci domin shi yake da alaka da addinin ka kai tsaye wajen fahimtar addini to wannan ya jawo duk wasu masallatan za a yi huduba da larabci sannan a fassara da Hausa saboda waɗanda ake son sakon ya isa zuwa gare su ya isa ina fata an gane da haka za a yi huduba ta farko a zauna bayan an yi huduba ta farko sannan sai kuma a tashi a kawo huduba ta biyu kama taf'aluna al'an bale ya ce kamar yadda kuke yi yanzu wannan hadithin shi ma Imam al-Bukhari a cikin kitabul Jumu'a babun al-khutbatu qa'iman babun da yazo na hudba fa sai ake yin ta ba zauna ba sai kawo hadisin Abdullahi da Umar Imam Muslim shi ma cikin kitabul Jumu'a babu dhikr al-khutbataini wa ma fihima min al-jalsa shi kuma Imam Muslim sai ce babun da zai yi bayani akan hudba fa ta Jumu'a guda biyu ce akwai kuma zama tsakanin ta farko da ta biyu din shi ma sai ya kawo mana hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda wa min tariqi sunnati sallallahu alaihi wa sallam al insatu lil khutbati wujuban yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama yin shiru domin sauraron hudba wannan wajibi ne da yawa mutane har yanzu akwai kuskuren da wasu suke yi ana hudba suna surutu hudba ana surutu yana nuna har yanzu ba ka zuwa gurin karatu Allah gafarta mala domin in kana zuwa gurin karatu za ka shaji malamai suna ta magana a kan cewa ba a yin surutun ana huduba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya koda mai surutun kai ka ce masa yin shiru kayi lagau iza qulta li sahibika an sit faqad lagauta haka annabi sallallahu alaihi wasallam au kama qala sallallahu alaihi wasallam ko wai fa ba kai kake surutun ba wani yana surutu ko yana daga waya yana waya ka ce masa ba a magana ana huduba to kai din da kace masa ba a magana kai lagau kaga shi mai surutu dawa ba magana sa ake ba kai yanzu da aka ce kace masa yi shiru hudu ba ake yi kai ma an ce kai laifi baka kyauta ba ko su ko kai yake wa surutun kai kai mai shiru yana ta baka labari kai kamar baka ji an bayyana to zaka iya mai haka na'am eh kai mai yana surutu kai mai haka shi mai shuru din ne kila garin yi mai hakan nan kai kuma zaka ji wata kalma ta kubuce wanda baka ji ba daga wajen lima ka ai biyu babu so ake kai ka tattara hankalinka guri guda tunda shi shedan ya kawo mai ziyara an bayyana huduba tana da matukar muhimmanci shi yasa ake so limamai su dinga duba me ke damun al'umma su dinga zakulowa suna wayar da kan mutane amma hada ce sosai wani za ka ga yana samun baya jin wa'azi a tsawon sati sai a huduba in aka ce an yi sallar juma'a ya tafi sa shi ba gurin karatutuka irin wadannan yake zuwa ba amma dai yana zuwa sallar juma'a to zuwan sa sallar juma'a kaga zai sa anan sai sakonni muhimmai da ake ganin al'umma ya kamata su sani su samu wayewa game da addinin su da rayuwar su to sai liman ya tsara hudubar sa sai yi ta a wannan lokacin to anan sai ya zama to kowa ya fahimta kuma galibi ina ganin limamai ba su cika bayin magana akan adabul juma'a ba wanda yana da kyau a ce limamai suna dan yawan yin huduba akan adabul juma'a la dubban juma'a saboda wani bai ma san ba a magana ko zuwa zai yi ta surutu wani kuma karar zai ji waya kawai sai ya daga ita hello ina masallaci ne eh to kaza sai su yi ta surutu da waya wani kuma ba surutu yake ba chatting yake liman yana ta zazzaga huduba yana ta ayoyi da hadisai shi ba ruwan zakawai chatting yake yana online kuma ka duba cikin masallaci da yawa akwai wanda dai karatun qur'ani yake amma ana huduba ko karatun qur'ani ya ba sa ka ba ba daidai bane in ana huduba fa so ake duk abin da kake ka tsaya kawai wani za ka karatun qur'ani yake wai ba zai ajiye ba ana huduba zai ga yana ta wani haka wannan rawar da kake da wannan lilan da kake yi duk gaba ɗaya ka saba wa Allah a lokacin ba karatun qur'anin ake so ba huduba ake so ka saurara to in har karatun qur'ani ana huduba laifi ne to ina ga chatin kawai mutum ya je ya samu wata kwana ga caza nan ya jona kawai yana ta chatin dinsa ko da caji zai dan kawo tangarda to gashi nan sai ya je da wuri shi ko ba dan ya je ya karatu qur'ani ko da dan ya samu gurin caji in ya jona sai kuma ya samu wata kwana sai ya makale kawai sai ya ta chatin urum ya aika urum a aika masa in ya ga zai da mutane da noise din sai ya sa ta silent wani gurin kaji kawai kana kusa da shi yayi tsaki an bata masa rai a chatin din wani gurin kuma kaga ya dan girgidi ya abin an faranta masa ne kai kuma liman ya rage naka ka huduba kai ta shafa ba abin da yawan zafi kawai jira yake a ce istawu istaqimu itadilu yawa nan gurin wannan gaba yake ne kaga wannan duk kurakurai ne wanda yawanci ana yin su ana huduba ba daidai bane Allah ya babu ikon gyara alaikum assalam na'am wasu malaman suna ganin tunda su ma duk suna taimakawa ne wajen sallar da abubuwa su daidaita amma su ma in ba bukata bai kamata su dinga yi ba ba wai lasisi aka ba su su ta surutu yana sa ga dama ba dan su masu taimakawa ne an fahimta ko magana za su yi wa mutum to su zo kusa da shi dan kar su dauki hankalin wasu mutane dan su ma za su taimaka din kila wani kowa in an kyale shi sai ga inda yake so zai yi sahu to kuma karshen an tashi ta da sallah sai ga shi ma sahun yana da matukar muhimmanci to kuma in ba a hada shi ba a lokacin aka ce sai za a ta da sallah kuma ba zai hadu ba to dan haka dan su taimaka a ce wani a dinga nuna wa mutane su shigo dan sahu nan ya cika sannan a buɗe wani sahu wannan duk masu taimakawa ne domin su ma sallar juma'an ta zamanto ta cika yanda ake bukata kamar yanda shi kan saliman yana iya yanke huduba ya yi magana inda bukatar haka an fahimta zai iya tsayawa ya musulantar da wani zai iya tsayawa ya wani magana a cikin huduba duk inda bukatar haka liman zai iya yi dan haka yin shiru ana yin huduba ranar juma'a wajibi ne ba wai ganin dama bane wajibi ne kai shiru in ana yin huduba wa fi sahihi al-bukhari hadisi ya tabbata cikin bukhari an salman daga salman radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wa sallam qal manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya yake cewa an annabi sallallahu alaihi wasallam qala yansutu idha takallama al-imam ko shine hadithin to annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutun yayi shiru idha takallama al-imam idan liman ya fara huduba shine idha takallama al-imam shi yasa aka ce ranar juma'a mala'iku ma suna aiki a ranar amma da liman ya hawo munbari zai fara huduba za su rufe file din su kuma su zo su saurari huduba domin an ce suna zama a kofar masallaci suna assessing din mutane wanda ya riga zuwa ladansa kaman ainihin wato ya soke raƙumi ya siyo raƙumi akalla 100,000 nawa ya siyo shi ya yanka shi ya rabar da naman sadaka fi sabilillah ladan da za a bashi kenan sannan suna da lokaci wanda kuma ya wuce daga karfe kaza zuwa kaza to ya shiga cikin class na biyu shi kuma wanda ya shiga class na biyu ladan sa shine in yazo a wannan lokacin kaman yayan kasaniya ainihin wato babba ya rabar da naman tafi sabilillah to da an gama kuma to daga karfe kaza zuwa kaza kuma to ka bar sakan class ka tafi touch class saboda haka touch class shi kuma zai fara daga karfe kaza zuwa karfe kaza suna nan suna dauka wanda ya shiga wannan rukunin shi kuma kaman ya samu rago kato wanda ya samu kiyo shi kuma ya yanka shi ya rabar da naman fi sabilillah wanda wannan lokacin ya subuce bai samu ba to akwai lokaci na hudu shi kuma wanda ya zo a lokaci na hudu ko shi kuma ainihin wato ladan da zai samu kaman ya yanka ne kaza an bayyana kaman ya sai kaza ta 1000 ko 800 ya bayar sadaka ya yanka naman ya bayar sadaka kaga wanda za su ci ba su da yawa to dai dai iya ladan da zai samu kenan to wanda kuma bai zo ba sai dab da liman zai fito irin yan masu zuwa a makara a makaran nan to shi kuma wanda ya zo a wannan lokacin na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ladan da za a rubuta masa kaman ya ba da sadaka kwai to daga wannan lokacin kuma mala'iku za su nada file file dinsu duk wanda ya zo bayan sun nada file liman ya hau kan munbari baya cikin lissafi to yanzu galibi mutane kuma ba sa cikin wannan file din yawanci yanzu mutane yan feda sun fi hawan feda sun fi yawa wanda zai je ya samu sa'a ta farko baya komai ya danganta in kana da wani uzuri da zai sa wata rana ka je kai uzurin babu laifi amma kaga kana furi yau ba abinda zaka yi yau juma'a ce sai ka tafi wankan ka tafi da wuri dan ka samu sa'a ta farko kai ta sallah nafila kana ta zikiri kana karatun qur'ani an bayyana dan haka duk wanda yaje liman ya fara hudu ba ranar juma'a to da kaji liman ya ce innal hamdalillah to an yanke magana yanzu haramun ne kai surutu sai kai shuru ko waya aka kira ka ba wani zancen ka tashi ka fita daga masallaci ba fita daga masallaci ko ka fita ba wannan ba zai baka izinin ka daga waya ba ko ka sa ta a silent ko ma ka kashe ta mutun ya dame ka da kira shikenan kawai sai an fita an yi sallah sai kuma ka kira wanda yake kiran ka wannan hadisin hadisi ne wanda yake shi ma Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisin a cikin babul insati yawmul jumu'a wa min dariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam fi yawmil jumu'ati ad-duhnu wad-dibu nadban yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ranar jumu'a ad-duhnu shafa mai karkaje fururu wad-dib da fesa turare wannan dai yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ranar jumu'a ba daidai bane ka je ranar juma'a dukun daga garejin ku na gyaran mota kake kawai ka tafi da kayan bakin mai duk sun babbata ba kai ka tafi masallaci ba daidai bane leburanci kake kawai duk da sumunti a jikinka kawai da kayan ka na leburanci ka tafi ainihin wato masallaci a haka ba daidai bane ka zamanto kai aikin wahala kana shi yasa aka ce kai wankan juma'a wajibi ne ala kulli muhtalim saboda akalla kowa yaje yana kanshi ranar juma'a ya kawar da datti ya kawar da ainihin wato zufa a jikinsa ya kawar da wari daga jikinsa saboda guri ne na cinkoson mutane kai wanka dan uwanka na kusa da kai yayi wanka na hannun hagunka yayi wanka na hannun damanka yayi wanka gabanka yayi wanka na bayanka yayi wanka ba wanda zaka ji ya dame ka ba za ka zo ana so a samu kushuyi a sallah mutum kai yazo kusa da kai ka kagara a idan da sallah saboda kawai yana tababure shi ya kiye wanka mallan in ya bude bakin sai ka ji kamar an bude shadda ba a suwa kimala ko za ga wannan wani kuma ya je ya aikin wahala ya yi gumi mallan yana irin warin nan na gumi yana ta kauri haka zai shigo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya duk wanda ya ci tafarnuwa ko albasa kai ya zo masallaci to ba wai ya tafarnuwa ko albasa ba duk abin da zaka damu mutane bai kamata ka shigo masallaci wani ya sha taba shi ma ya shigo masallaci ka ya zauna kusa da kai yana warin taba hadidi bane wani kuma kazami ne rigarsa ta yi annaki a hular duk ta yi datti ran juma'a guda bai yi wanka ba ya zo yana ta tsami kusa da kai liman yana ta innal hamdalillah amma tsamin ya hana ka fahimci hudubar da kyau wani kuma za ga ya mai wanka amma ya sa turaren aljanu shi kuma ya zo ya zauna kusa da kai turaren yana ta hawan maka kai ko ya za wani turare ka rasa wani irin turare ne wannan to duk wayannan abubuwan ana so a kula da su lokacin da mutum zai je masallaci ranar juma'a shafa mai karkaje jikinka kururu kai wanka ka samu sabulu mai dan kanshi haka ka ka samu turare ka fesa ko turaren nan irin na wanda ake danki cewa naira 20 ya ishe ka in ka dan gugguga a hannunka ka dan murza ka shiga cikin mutane kada kamshi ranar juma'a wannan yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi baya san karni annabi baya san wari annabi baya san abubuwa irin waɗannan shi yasa ko abinci in an yi shi da tafarnuwa baya ci an taba kawo masa abinci ya ji warin tafarnuwa ko albasa ya tambaya aka ce ai da tafarnuwa aka yace baya ci sahabin da ke tare da shi yace ba zai ci ba shi ma yace a ka ci ni ina gana da wanda baka gana mala'iku ba sa san irin waɗannan abubuwan warin wannan da haka in mutun zai ci waɗannan abubuwan ya tafasa su yanda zai kashe warin to kaga in har wannan nau'i ne na abinci an ce in ka ci in dai ba warin ka kawar da shi ba kakka zo masallaci dan kakka cutar da mutane ba mutane kadai ba mala'iku ma suna cutuwa tunda da mala'iku a gurin kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta'azza almala'ikatu bima tata'azza minhu banu adam mala'iku suna cutuwa da irin abin da dan adam yake cutuwa da shi da haka duk wanda yace tafarnuwa haka manzo Allah yace man akala al-thuma wal basala wal kurrasa fala yaqrabanna masjidana duk wanda yace tafarnuwa ko yace albasa danya ko yace al-kurrasa al-kurras wasu sun ce lawashi wasu suka ce albasa kwadi to duk wanda yace waɗannan fala yaqrabanna masjidana manzo Allah yace kar ya zo mana masallaci ba maganar ka zo ka zauna can baya ba kar ka zo masallaci kawai dan zaka cutar da mutane to amma galibi yanzu mutane ba san ladabin zuwa masallaci ba sai mutun ya zo da kayan sa dukun dukun ko mutun ya zo da kayan aiki yayi aiki ya wuni ko kuma ai kaya ne wanda dama ba wanke su ake sosai ba saboda kaya ne na aiki ko na sayar da sana'ar bakin mai ko na tallan kifi ko na wata sana'a dai wanda za ka ga abin nan to mutun zai zo masallaci sai ka zaman to kana da irin wannan kayan ka na gida da kayan aiki kai abin nan ne makanike ne lokacin sallar juma'a yayi sai ka cire kayanka na makanike sai ka sa kayanka na gida ka je ayi sallah da kai dama da dan turaranka duka feffesa a inda kake bukata ka tafi masallaci in an idan da sallah an kawo sai ka cire kayanka karate sai kuma ka dauki kayanka na aiki sai ka sa amma yanda mutane suka kimanta ubangijin su suka girmama shi suka ga ya dace su tafi gaban sa da tsafta wannan shine yake ba mutane su dinga kula su tsaftace jikin su kafin su je su gana da Allah madaukakin sarki yanda kuma mutun ya jahilci Allah ya fahimci addini ba daidai ba gurgurdan yanda zai ga a kowane yanayi ba zai iya zuwa wa Allah haka in zai tafi wajen neman aure ya san ya sa riga wani ma za ka ga kogu ko kayan sa da zai je zance da su baya sawa kar karun gugan ya lalace ba zai sa yi sallah da su ba in kuma za a yi sallah ma ya sa su to za ka sallah ta stamina ake yi in za a yi ruku'u sai an dan buginan din wai kan nan din karan gugan ya kare duk saboda ya burge ta wani kam dama sai ya je kayansa da ya wuri da su zai sallar isha sai an yi sallar isha sannan ya koma ya cire wannan sai ya sa wannan miƙaƙƙun wanda masu karin guga Allah ne kadai ya san iya adadin turarurrukan da zai sa ba turare kala ɗaya ba da kowa na a fesa ko na aljihu ma wanda shi kuma da ya je shi zai fara sallama gidan da an ji a ce yaran gidan masu ce wallahi wannan turaren wane ne sai a rugo waje da gudu yawwa shi din ne dama sai a kira wuta kafin ta zo nan ma kuma a dan sake dan fefesawa amma zai je gaban Allah madaukakin sarki hammatarsa tana wari bakinsa yana ɗoyi hularsa ta yi annakiya haka zai je gaban Allah kaga ba daidai bane mutane su fahimci Allah haka kuma su dinga kokarin mu'amalantar Allah irin wannan yanayi din Allah ta'ala ya sa mu dace wa bi sahihi al-bukhari an salman al-farisi radiyallahu anhu kal hadisi ya tabbata cikin bukhari daga salman al-farisi Allah ya kara masa yadda yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yaghtasilu rajulun yawm al-jumu'a kada mutun yayi wanka ranar jumu'a ko la yaghtasilu rajulun yawm al-jumu'a mutum ba zai yi wanka ba ranar juma'a wa ya tadahharu mastada'a min duhurin yayi tsarki gurgudan abin da ya iya samun dama na tsarki in wankan ya samu yayi zama yayi wankan in bai yi wankan ba ya zaman to yayi alwala wa yadhanu min duhunihi ya shafa mansa kada ya taho masallaci fururu aw ya massu min dibi baiti ko ya fesa turaren gidansa in ma nasa ya kare arna matarsa ya fesa thumma yakhruju sannan ya fito fala yafruqu bainat nayni bai raba tsakanin mutum biyu ba thumma yusalli ma kutiba lahu, sannan ya sallaci abinda aka rubuta masa, thumma yunsitu, sannan ya shuru, idza takallama al-imam idan liman ya fara huduba, illa ghafara Allahu lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra, ba wanda zai cika waɗannan ka'idar face sai Allah ya gafarta masa zanubansa daga wannan juma'a zuwa juma'a mai zuwa. Kaji sharuɗin duk wanda yayi haka, to Allah ya yafe masa zanuban da zai yi a wannan satin daga juma'ar zuwa juma'a mai zuwa. Allah zai gafarta masa zanubansa daga wannan juma'ar zuwa juma'a mai zuwa. Wane ne wanda yayi wanka, ya tsaftace jikinsa, ya shafa mai, ya fesa turare, ya je masallaci da wuri, ba irin masu ƙetare kafadin mutane din nan ba, bai cutar da kowa ba, ya zo a makara kuma so yake sai ya shiga can ciki, kuma cikin sai ya hau gaba gaba, ya buge hular wannan, ya banka da kafada wannan da Allah ya hakuri, ya buge ya take hannun wannan da Allah ya hakuri ban kula ba, sai ya cutar da mutane, wannan ya karya ka'ida ban da shi. Ko kuma ya je ya sami kuna zaune kuku biyu, ba wani alawus bane kawai ya zo dan ya ga ka abin nan kawai tunumutsa tsakaninku dole ku buda, wannan shi ma ban da shi, ya karya ka'ida. Bai raba tsakanin mutum biyu ba, ya je da wuri ya samu gurin da ya kamata ya zauna, kuma dama ya yi wankansa, ya tsaftace jikinsa, ya yi aswaki malam, ya sa ya shafa mai, ya fesa turare, an fahimta, sama da ya yi tsafta sosai, sannan kuma yana zuwa ya sallaci raka'a biyu, ya samu hudu, yayi shida, gurgudan dai gurgudan iya na filfilin da Allah ta'ala ya kaddara masa yayi. Liman yana shigowa masallaci ya kama baki shiru ya saurari huduba. To wanda ya cika waɗannan ka'idojin, Allah ta'ala zai gafarta masa daga wannan juma'ar zuwa juma'a mai zuwa. Amma ga sharuɗin wanka kenan, koda mutum ya cika sauran sharuɗin, amma kash a makarabi ya ga zai makara bai yi wanka ba, baya cikin lissafi. Amma yayi wanka kawai matsalar bai shafa mai ba, ko bai samu turaren da ya sa ba, shi ma ya saba ka'ida. Yayi wanka ya sa turare, amma bai je da wuri ba, ya je ya ƙetare mutane, ya bubbuge mutane, ya raba tsakanin mutum biyu, shi ma bai cika ka'ida ba. A'a, yayi wankan, ya tsaftace jikinsa, ya shafa mai, ya fesa turare, ya je da wuri bai raba tsakanin mutum biyu ba, amma da ya je liman yana huduba yana surutu, shi ma ya faɗi. An fahimta, kaga sharuɗin kenan sai an kiyaye su. Wanda yake so ya samu wannan garabasa gafara, Allah zai masa, ya gafarta masa daga juma'ar zuwa juma'a mai zuwa. A wata ruwayar, wa ziyadatu salatata ayyam, hadda bonus na kwana uku. A wata ruwayar, banda wannan kwana sati ɗayan daga juma'a zuwa juma'a mai zuwa, annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya ya ce hadda bonus na kwana uku, kawo kwana goma kenan, tilka asharatun kamila. Wannan hadithin shi ma hadisi ne wanda yake Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a Kitabul Jumu'a, babu ad-duhun lil Jumu'a, sai ka wannan hadithin na Salman al-Farisi, intaha bayanu dariqi sunnati al-Muhammadiyyati fi babi salati al-Jumu'ati wal babi salati al-musafir wal Jumu'a ala sabil tanbihi al-uqala la ala sabil al-ihsa. Mala yace anan ne bayani ya kare ya tike game da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi sallar matafiye, ma'ana sallar kasaru da kuma sallar juma'a, saboda fadakarwa ga masu hankali ba dan ainihin wato aibatawa da kuma kirgale fufukan da mutane suke yi ba. Sai mu tsaya anan insha Allah, abinda muka karanta ya zama daidai, Allah shi ba mu lada, kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Subhanaka.